Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 28 ga watan Maris na shekarar 2020. Muhammad Hafi Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri, sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce dole kasashen duniya su haɗa hannu su yi aiki tare wurin yaki da cutar coronavirus. Gwamnatin kasar Kenya ta fara aiwatar da tsauraran matakan dakile yaduwar cutar coronavirus, ko da yake mutane 30 ne suka kamu da cutar a cikin kasar. Wani babban dan majalisar wakilan Amurka a jiya Juma'a ya fitar da wata sanarwa mai cancantar manufofin Amurka game da Kosovo.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya yawan adadin masu dauke da cutar coronavirus ya karu zuwa 81. Muna tafa da ƙarin bayani. A jamhuriyar Niger kuwa shugaban kasar ne ya ayyana dokar ta bace akan cutar coronavirus. Haka kuma za mu ji irin matakan da Najeriya take dauka don dakile yaduwar cutar annobar coronavirus a kasar. Sannan muna tafa da shirin adawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce dole ne kasashen duniya su haɗa hannu wuri ɗaya su yi aiki tare wurin yaƙi da cutar coronavirus, ko kuma ƙwayar cutar ta ci gaba da yi wa jama'a lahani. Antonio Guterres ya faɗa a wata hira da ya yi a shirin labaran PBS a jiya Juma'a, inda yake cewa yana cikin matukar damuwa saboda idan wannan cutar ta samu zama a Afirka, miliyoyin mutane ne za su mutu. Ya ce Afirka nahiya ce mai rauni, kuma wannan ya sa yana cikin matukar damuwa. Majalisar Dinkin Duniya ta sanar da yammacin jiya Juma'a cewa ma'aikatanta 86 ne suka kamu da coronavirus. Yanzu Amurka ta zama cibiyar cutar coronavirus a faɗin duniya, wanda a bayan ƙasar China ce ke kan gaba. Yanzu a safiyar yau Asabar, Amurka tana da mutane 104,837 da aka tabbatar da sun kamu da cutar, idan aka kwatanta da mutane 81,947 na China, a cewar cibiyar nazarin coronavirus na jami'ar John Hopkins. Italiya ta kasance cibiyar coronavirus a nahiyar Turai, kuma tana da mutane 86,498 da suka kamu da cutar. A faɗin duniya baki ɗaya kuma mutane 601,478 ne suka kamu da cutar. Kasar Kenya ta fara aiwatar da tsauraran matakan dakile yaduwar cutar coronavirus, ko da yake mutane 31 kadai ne suka kamu da cutar a cikin kasar. A jiya Juma'a an kafa dokar hana fita daga karfe 7 na dare zuwa karfe 5 na safe, kana an dakatar da saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa. Masana tattalin arziki sun yi kashedi cewa duk wani yunkurin kafa dokar rufe wani yanki na kasar, to dole ne a yi la'akari da yadda talaka zai samu kayan da yake da bukatarsu, in ba haka ba akwai yiwuwar samun tarzoma a cikin kasar. In gwamnati ta aiwatar da dokar rufe kasar na sa'o'i 24 ko kuma wasu kwanaki, akwai yiwuwar samun tashin hankali, saboda akwai bukatar tsara dabarun yadda mutane za su samu abinci kafin rufe kasar, inji James Shikwati, wani masanin tattalin arziki a kasar Kenya. Dubban 'yan Kenya da sun riga sun rasa ayyuka sakamakon aiwatar da tsarin sanya rata tsakanin jama'a. Wani ɗalibi mai shekaru 25 a duniya yana kewar 'yar uwarsa da wani ɗan uwansa, haka zalika yake tunawa da iyayensa wanda tsakaninsu ke da nisan tazarar maili 5,000 da juna. Tun ƙarshen watan Janairu ne Michael Girma ya makale a birnin Wuhan na kasar China, inda cutar coronavirus ta fara barkewa. Girma yana karatun koyon injiniyan lantarki ne a Jami'ar Fasaha ta Hubei da ke kusa da kogin Sunshi a kusa da tsakiyar birnin Wuhan. Dalibi ne dan kasar Habasha, kamar wasu ɗaruruwan ɗaliban Habasha da ke karatu a China ba su samu an ɗauke su daga wurin ba. Dalilin haka dai kuma ya kwashe watanni 2 a birnin Wuhan, wanda ake kwatanta shi da zuciyar cutar coronavirus, wanda yanzu cutar ta mamaye nahiyoyi 6 na duniya.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leka taskar rahotanninmu. A yayin da yawan masu dauke da cutar coronavirus ya karu zuwa 81 a Najeriya, gwamnatin Amurka ta bai wa kasar gudunmuwar kuɗi naira biliyan 2.5 don yaki da cutar. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na dakile bazuwar cutar coronavirus a Najeriya, yanzu haka dai gwamnatin kasar ta amince da baiwa gwamnatin jihar Lagos naira biliyan 10 domin dakile wannan cuta. Kasancewar jihar ita ta fi kowace jiha a Najeriya yawan masu dauke da wannan cuta, inda kuma ta baiwa cibiyar NCDC mai lura da cututtuka masu yaduwa naira biliyan 5. Yanzu haka dai a wata sanarwa da cibiyar da ke lura da hana yaduwar cututtuka ta fitar, NCDC ya wani cewa yawan masu dauke da wannan cuta a Najeriya kawo yanzu sun kai 81, kuma jihar Lagos kamar kowane lokaci ita ke da mafi yawan masu dauke da wannan cuta, inda yanzu haka take da mutane 52, sai kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja da ke da mutane 14, sai jihar Ogun mutane 3, Ekiti guda 1, jihar Oyo guda 3, sai kuma jihar Edo da mutum 2, Bauchi ita ma tana da mutane 2, sai jihar Osun mai 1, Rivers 1, Enugu kuwa guda 2. A wata sanarwa da ya raba manema labarai, kwamishinan lafiya a jihar Lagos Professor Eken Abayomi ya bayyana fargaban cewa idan ba dauke wani mataki da ya dace ba, jihar Lagos za ta fuskanci masu dauke da wannan cuta kimanin 39,000 nan ba da dadewa ba. Yanzu haka dai gwamna Babajide Sanwo-Olu na cewa gwamnatin ta kudura aniyar taimakawa magidanta da kayayyakin abinci a lokacin da suke zaman gida. Ita ma kasar Amurka da yanzu haka take fuskantar wannan bala'i na coronavirus, ta baiwa Najeriya gudunmuwar dala miliyan 7 kwatankwacin naira biliyan 2.5 a wani bangare na kudaden da take warewa domin bada agaji ga kasashe masu tasowa, duk dai a kokarin yaki da wannan cuta ta coronavirus. Yanzu haka su ma manyan masu kudi a Najeriya da kuma manyan kamfanonin kasar sun bude wata gidauniya ta tallafawa gwamnatin Najeriya da kudade domin yaki da wannan cuta ta coronavirus. Daga cikin su akwai Mr. Tony Elubelu, shugaban bankin UBA, sai Alhaji Aliko Dangote, tajirin da ya fi kowa kuɗi a nahiyar Afirka, ya bada gudunmuwar naira biliyan 1, da Abdulsamad Isiaka Rabiu. Yanzu haka ma dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin a yi amfani da manyan cibiyoyin wasanni na Najeriya da suka hada da ban filin wasa na Surulere da ke nan Lagos da Ahmadu Bello Stadium da ke birnin Kaduna da filin wasa na MK Abiola da ke Abuja a matsayin cibiyoyi na karta kwana da za a kula da masu dauke da wannan cuta. A cewar wata sanarwa da ministan wasanni da matasa Mr. Sunday Dare ya fitar, Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma ga cigaban labaran duniya.
Wani babban dan majalisar wakilan Amurka a jiya Juma'a ya fitar da wata sanarwa mai cikakkiyar manufofin Amurka game da Kosovo. Kosovo ta ayyana samun yancin kai daga kasar Serbia a shekarar 2008, tun lokacin sama da kasashe 110 suka amince da ita ciki har da Amurka, amma banda Serbia da kawata Rasha. Shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan Amurka Elliot Angel dan Democrat ya ce akwai wani kuskure tattare da manufofin kasashen wajen Amurka game da Kosovo, kuma akwai buƙatar a gyara waɗannan kurakuran. A cikin sadarwa da ya fitar, Angel ya bayyana matuƙar damuwarsa akan dabaru masu tsauri da gwamnatin Trump ke amfani da su akan Pristina. Angel dai yana nuni ne da matsin lamba da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ke yi wa Pristina ɗin, musamman ma akan gwamnatin Prime Minister Albert Kurti na ta ɗage kuɗin fito da ta ɗora wa Serbia. Da ƙarshe, cutar COVID-19 na ci gaba da ƙara yaduwa a ƙasar Ghana, kada ana fama da ƙarancin kyallen rufe huska. Wata ƙungiya mai zaman kanta tana haɗin gwiwa da wasu takwarorinta na cikin gida da kuma na ƙasashen waje domin yin kyallen rufe huska cikin gaggawa domin buƙatar jama'a. Ba Amurka Raining Adam tana duban yadda kamfanonin cikin gida da na ƙasashen waje masu raba sutura da kayan amfani cikin gida da take sayarwa ta shafukan sada zumunta a Ghana suke faɗuwa warwas. Amma wannan lamarin ya ƙarfafa gwiwar Adam kana ta faɗaɗa hannu akan waɗanda take aiki da su a Ghana da ƙasashen waje da zumar ɗinkawa da kuma raba kyallin rufe huska wanda za a iya wanke su da za a yi su da atamfar Ghana masu sha'awa. Adam Day tana ɗaya daga cikin mutane biyu da suka kafa Global Mama, wata kungiya mai zaman kanta mai tallafawa mata su taimakawa kansu wurin yin kaya a Ghana, wanda galibin kayan ake sayar da su a kasuwannin kasashen ƙetare.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga cigaban rahotannin namu. Shugaban Yusuf Muhammadu na jamhuriyar Nijar ya ba da sanarwa kafa dokar ta ɓaci a fannin kiwon lafiyar kasar da nufin daƙile yaduwar cutar coronavirus, yayin da aka killace birnin Yamai tare da kafa dokar takaita zirga-zirga daga yau Asabar 28 ga watan Maris. Ga wakilin Musulun Mumin Barma da ƙarin bayani.
A jawabin da ya yi wa al'ummar Nijar ta kafafen sadarwa a jiya Juma'a da daddare, shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya umarci gwamnatinsa ta sake tsawaita ƙa'idodin da aka shimfiɗa a tsakiyar watan nan na Maris don tunkarar annobar COVID-19, sannan ya bayyana wasu sabbin matakan da ke fara aiki daga wannan Asabar.
Renforcement des prières. 2. Proclamation de l'état d'urgence sanitaire.
Yace bayan karfafa addu'o'i a ko'ina a cikin ƙasa, mun yanke shawarar kafa dokar ta ɓaci a fannin ayyukan kiwon lafiya a wannan ƙasa, sannan mun ɗauki matakin kafa dokar takaita zirga-zirga a birnin Yamai a tsawon makonni biyu, daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe. Kasancewar kawo yanzu shi ne birni ɗaya tilo da aka samu ɓullar cutar ta COVID-19. Hasali ma birnin nan Yamai zai kasance killace daga sauran sassan ƙasar ta Nijar a tsawon makonni biyu daga gobe Ladi, in ji shi. Shugaban ƙasa ya ce za a ci gaba da karfafa matakan inganta cibiyoyin bincike da asibitoci a dukkan jihohin ƙasar ta Nijar da nufin zakulo waɗanda suka harbu da wannan cuta, tare da karfafa matakan kare likitoci, yayin da ya ce gwamnati ta ƙudiri aniyar ɗaukar sabbin likitoci 1,500.
Recrutement de 1500 agents de santé.
Shugaban kasar ta Nijar ya umarci gwamnatinsa ta dauke wa 'yan kasuwa harajin kayayyakin da za a shigo da su don yaki da cutar coronavirus, sai wasu matakan sassauta hanyoyin samun rancen bankuna ga 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje. Sannan hukumomi sun yanke shawarar dauke wa masu karamin karfi kudaden wutar lantarki da ruwan sha, ba idan wasu muhimman matakan sassaucin da yace sun shafi fannoni da dama.
Prise en charge par l'État pour les mois d'avril et mai des factures d'électricité et d'eau pour les tranches sociales.
A tsakiyar watan nan na Maris ne aka gano mutum na farko da ya harbu da kwayar cutar corona a nan Nijar, kuma a cewar hukumomin lafiya har izuwa jiya Juma'a mutane 10 ne ke dauke da wannan cuta, yayin da ɗaya daga cikinsu ya riga mu gidan gaskiya. Lamarin da ya sa aka rufe iyakokin sama da ƙasa, tare da rufe makarantu da gidajen cin abinci, sannan aka rufe tashoshin shiga motocin jigilar cikin gida da dai sauran fannoni. A ƙarshen jawabinsa, Isu Muhammadu ya gargaɗi 'yan Nijar su mutunta tsarin da aka shimfiɗa, yana mai cewa al'ummar Nijar ta saba tsallake siraɗi da dama, saboda haka za a murƙushe cutar COVID-19 da yardar Allah.
Grâce à Dieu, nous vaincrons le COVID-19.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Daga jamhuriyar Nijar, bari mu sake komawa Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari a jawabinsa ga al'ummar kasar a shafinsa na Twitter ya ce gwamnatin kasar ta himmatu wurin kare 'yan kasar daga kamuwa da bazuwar cutar coronavirus, inda tuni aka hana kowane irin jirgi da kayayyaki shigowa cikin kasar, banda magunguna da man fetur a tashoshin jiragen ruwa. Wannan jawabi na shugaba Buhari ya zo daidai da wani irinsa da Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnati, ya baiwa manema labaru. Ga wakilin Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara ba da bayanai akan irin matakan da za ta shirya ɗauka domin yaƙi da bazuwar cutar corona, wadda ta fara bazuwa a yankunan birnin Eko da kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda shugaban Muhammadu Buhari ya bayyana sanarwa daban-daban akan irin matakan tallafi da samar da kayan ayyuka yaƙi da wannan ciwo da gwamnatin za ta yi, kuma tuni an fara fitar da kuɗaɗe domin cimma wannan bukata. Malam Garba Shehu kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ya rattaba hannu a sanarwar gwamnatin ta bada ya yi mun karin haske dangane da irin waɗannan matakan da shugaba Muhammadu Buhari ya ce za a ɗauka da kuma irin wanda ya biyo bayan bayanai da minista na yaɗa labarai Lai Muhammad shi ma yi wa 'yan ƙasa dangane da irin matakan kawo sauƙi da tallafi na musamman da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka za ta yi domin tabbatar da an samu nasarar wannan ciwon.
Wasu so suke yi shugaba ya fito yana taɓa batu a rediyo da talabijin. Shi kuma zaɓi da ya ga ya fi alheri ga 'yan Najeriya shi ne ya dukufa ya yi mutane aiki don a fara tanadin abin da mabamu da shi. Shanin cutar nan ta corona babu ƙasar da za a ce ta shirya mu haka ta zo bagatata. Saboda haka kowa rububi yake yanzu ya ga cewa ya zai iya nemo kayan aiki da za a iya magananta kafin tafi ƙarfin al'ummar ƙasa. Kuma alhamdulillahi mu iziya yanzu ba tafi ƙarfin jami'an lafiya nan ba. Amma duk da haka shugaban Muhammadu Buhari ya amince da wasu mukudan kuɗaɗe kamar naira biliyan 10 aka ce a baiwa gwamnatin jihar Lagos tunda nan ne cibiyar wannan fituna take. Su tanadi kayan aiki don su kare al'ummar Lagos da kuma Najeriya ma gaba ɗaya tunda tana ke shigo mana da wannan ciwo. Haka ita kanta hukumar wato maganin ko yaki da cututtuka na irin waɗannan da take nan Abuja wato Center for Disease Control ita ma aka ba ta biliyan 5 na naira don su kyautata ɗakunansu na bincike kuma su samu kayan aiki. Yanzu dai ƙoƙarin da ake ta yi a shigo da kayayyaki daga waje bankin duniya na yi saboda sa baki da shugaba Muhammadu Buhari. 'Yan kasuwa na Najeriya masu ƙarfin arziki su ma suna ta tura gudunmawa a yi tanadin kayan aiki kada abu ya zo ya fi ƙarfi wannan al'umma. Da haka jiragen yaƙi na Najeriya da suke kuma fadar shugaban ƙasa shugaba Muhammadu Buhari ya ce a ajiye su don ko da buƙatar za ta tashi a nemi jiragen sama kada a ce babu don wannan yaƙi da wannan a cututtuka. Banda kuma matakai da dama da aka ɗauka 'yan kwanakin baya an ba da sanarwarsu kamar rufe iyakoki na sama da na ƙasa na Najeriya, hana shiga jirgin sama na waje ko kuma tashi ya fita waje, ana rufe makarantu da sauran manyan tarurruka na addini da kuma bukukuwa a ƙasar nan. Duka dai abubuwan ana yin su ne don a yi maganin yaduwar wannan cuta da ta gallabi ladama.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruku Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba irin yadda matakan rufe birane da jihohi da hukumomi ke yi a kasashen Afirka da zumar dakile yaduwar cutar coronavirus da yadda yake shafar harkokin zirga-zirgar ababen hawa. A cikin daren jiya shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi sanarwa ta hudu akan hali da ake ciki game da cutar coronavirus, inda ya ayyada dokar rufe wasu gundumomi a biranen Accra da birnin Kumasi na tsawon makonni 2 daga ranar Litinin 30 ga watan Maris. Shugaban na Ghana ya ce
there shall be during this period no intercity movement of vehicles and aircraft for private or commercial purposes for the areas of the restrictive measures.
A daidai wannan lokaci babu zirga-zirgar motoci da jiragen sama na daidaikun mutane da kuma 'yan kasuwa zuwa yankunan da aka rufe, sai dai motoci da jiragen sama da za su raba kayan amfani ga jama'a.
And all intercity passenger vehicles such as trotters and taxis must reduce the number of passengers in order to observe
motoci masu ayyuka a cikin birane da taxi za su rage yawan mutane da suke dauka domin biyewa dokokin sanya rata tsakanin jama'a. Haka zalika yace za a tsaftace duk tashoshin mota tare da aiwatar da dokar sanya rata tsakanin jama'a. A jihar Kano, Najeriya da hukumomi suka rufe hanyoyin shiga jihar. Alhaji Sani Lawan shugaban tashar mota ta Naibawa ya bayyana mana irin shiri da shugabannin tashar suke yi domin tunkarin wannan mataki da hukumomi suka dauka.
Gaskiya mun yi shiri jeje gurgudu iya namu, sai dai kana naka Allah naka, domin duk inda aka ce ka killace dan adam kar ya fita, kar ya je ko ina, kuma abinda zai shi sai ya fita zai nemo, to ba karaman aiki bane. Saboda da Allah mun yi kokari mun wayarwa da mutane kai, kuma yanzu haka mun gama wannan interview da kai zan shiga cikin gareji dan abinda yake a ƙasa, za mu zauna mu ga abinda Allah ya yassare mana, muka dan tara za mu ga abinda za mu dan karkasa kowa ya samu dan kwanaki da za a yi yau gobe, jibi ba dai isa zai ba. To muna kira da gwamnati ta shigo ciki da sauran masu kuɗi da kuma sauran jama'a, to Allah na ba a taimakawa jama'a akan wannan ba, amma dai mun shirya kuma a shirye muke mu kaidoji da duk wani dokoki da gwamnati ta sa na rashin zirga-zirgar mutane, kuma muna biya mutane hakuri, in ba abu ya kama dole ba kowa ya zauna inda yake, ayi hakuri mu gani daga nan zuwa wani lokaci abinda Allah zai.
Da alama dai wannan doka ta fara tasiri, domin kuwa al'amura sun fara tsayawa cik a tashoshin motar Kano. Duk da cewa a yau ne dokar hana shiga Kaduna ta fara aiki, ana ci gaba da lodin zuwa Kaduna da sauran garuruwa daga nan Kano.
Yalla bai sunanka?
Sunana Mustapha Abdulsalam. Daga nan a motar zuwa Zaria, amma wannan zirga-zirga da aka hana gaskiya ta durkusar da mu masu kananan karfi, mu ne a ƙasa.
Shi ko Ezekiel Ibrahim, shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa a Najeriya, ya ce irin waɗannan matakan za su kawo nakasu ga harkokinsu.
Dalilin ta kiran nan domin bala'in da ya afko mana, kuma matakai da ake daukowa wanda zai kawo mana illa fiye da yadda ake zato. Ko yanayi na yaki, wanda wannan bala'in kusan yaki ne, ba ya kusan ba yaki ne. To, ba yarda abinci ya yanke, ba yarda magani ya yanke. To, kaji kwai duka abinci ne na inganta jiki. To, in kace hanyar dakatar da zirga-zirga, yawancin bisa ga yanayin ƙasar nan, akwai wurin zafi, akwai wurin sanyi. To, yawancin inda suke kyankyashe kaji wuri ne na sanyi. To, za a kawo yawan kajin nan kamar mu arewa wurin zafi ne. To, kace ba za a kawo yan kaji ba, ba za a kawo abincin kaji ba. To, kaga wannan babban illa ne. Bayacin haka, wannan masu kiwon kaji ba karamin kaddara bane suka sa a wannan harka. A yau, a takaice, kaddara da yake cikin harkan kaji ya fi ₦3,000,000.
To, naira ₦3,000,000.
Najeriya
ko kuma gaba ɗaya?
A Najeriya kawai. To, in kace ka dakatar da su, wannan a cikin sati biyu duk wannan kaddaran zai tafi. To, in ba kaji sun mutu, me za ka yi da fili da sauransu?
Kana ganin takaita wannan zirga-zirga da ake so a yi, kamar ta ina zai kawo matsala musamman ma na bangaren su ƴaƴan kungiyar ku, ta ina zai kawo matsala bangara ga ƴan Najeriya?
Na ɗaya, kana da kwai baka sayar ba, kana da kaji sun yi sayan ka ba inda za ka kai. Na biyu, kana da so ka kawo ƴaƴan kaji, musamman yanzu muna doso azumi, kuma muna cewa a arewa sallan kaji ana amfani da kaji. To, ba kawo ƴaƴan kajin ba, me za a yi a lokacin sallan, me za a yi amfani da shi? Kuma in baka yarda an kawo su ba, yaya za a samu biyan bukata? Kuma yawanci ko motan abinci ne, ba mutane yake riba ba, daga direba sai kwandakto. Motan da zai dauko kaji ba yarda ma mutane su shiga don kar su kawo ka cuta yayan kajin. So, daga direba sai kwandakto, kuma zai dauko daga kamfani zuwa wajen distributor ko gona. Kaga ba abu ne na cinkoso ba.
Masu sauraro, a nan kuma ne za mu dakatar da shirin namu sai sabon mako idan Allah ya kai mu. A madadin wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda da sauran ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili wanda ya shirya kuma ya bada umarni, Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla a gaida Baba Yakub Makeri. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. roƙonmu na farko ya fito ne daga Usman Sheikh Mahuta da ya ce, ya Allah, muna roƙonka dan darje kayan halitta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga kawo mana ƙarshen wannan bala'i na annobar cutar coronavirus da ta zamewa duniya kadangaren bakin tudu. Sai sako daga Salu Isa Fana, karamar hukumar Kamba, jihar Kebbi, Najeriya, ya ce, salam biyoyi Hausa, hakika mu talakawan jihar Kebbi ko yanzu mun ƙara shiga uku, matakin da hukumar lafiya na jihar mu suka ɗauka na faɗakarwa na hana cin kasuwannin sati-sati da hana taron zanen suna ko ɗaurin aure na tsawon wani lokaci domin kare kamuwa da cutar coronavirus. Gaskiya akwai matsala ganin cewa ba wani tanadi na abinci da gwamnatin jihar ta yi wa talakawa. Sai sako daga Alhaji Abbas Bakkaci Ledi, jihar Bauchin, Najeriya, inda ya ce, hakika hana fita da kuma rufe iyakokin wasu jihohi da gwamnatocin jihohinsu suka yi domin kauce wa yaduwar cutar COVID-19 hakan ya yi daidai, kuma hakan shi ne mataki na farko da ya dace. Da fatan jama'a za su bi wannan doka sau da kafa domin kawo mana ƙarshen wannan cuta wanda ta addaba al'ummar duniya. Sai sako daga Shehu Adamu Rajau, ya ce, hakika rai da lafiya su ne a gaba, domin sai da su sannan ake iya yin komai a rayuwa. Saboda haka jama'a, da fatan za mu bayar da haɗin kai game da matakan da gwamnonin jihohinmu ke ɗauka domin hana yaduwar cutar coronavirus, domin yin hakan ne kawai zai sa mu gudu taronmu kuma tsira tare. Sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Salamata Haruna da Aisha, matar Baffa Haruna Bajoga, suka ce, muna fatan Allah ya sa tallafin da ake baiwa gwamnatocin Najeriya daga wuraren masu hannu da shuni na ƙasar nan domin yaƙar cutar coronavirus talakawa su amfana da su. Sai sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani Mai Lange-Lange ya wuri da Aliyu Usman Taka Lafiya, suka ce, assalamu alaikum biyoyi Hausa, muna maraba da matakan da babban bankin Najeriya ke shirin ɗauka kan tunkara annobar cutar coronavirus, ganin cewa cuta ce mai tsadar magancewa. Fatan Allah ya sa a cimma nasara, amin. Madalla, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dole ne ƙasashen duniya su haɗa hannu wuri ɗaya su yi aiki tare wurin yaƙi da cutar coronavirus, ko kuma ƙwayar cutar ta ci gaba da yi wa jama'a lahani. Antonio Guterres ya faɗa a wata hira da ya yi a shirin labaran PBS a jiya Juma'a, inda yake cewa yana cikin matuƙar damuwa saboda idan wannan cutar ta samu zama a Afirka, miliyoyin mutane ne za su mutu. Kasar Kenya ta fara aiwatar da tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar coronavirus, kodayake mutane 31 kadai ne suka kamu da cutar a cikin ƙasar. A jiya Juma'a an kafa dokar hana fita daga ƙarfe 7 na dare zuwa ƙarfe 5 na safe, kana an dakatar da saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa. Masana tattalin arziki sai ka shaidi cewa duk wani yunkurin kafa dokar rufe wani yanki na ƙasar, to dole ne a yi la'akari da yadda talaka zai samu kayan da yake da buƙatarsu, in ba haka ba akwai yiwuwar samun tarzoma a cikin ƙasar. Wani babban dan majalisar wakilan Amurka a jiya Juma'a ya fitar da wata sanarwa mai cikakkiyar manufofin Amurka game da Kosovo. Kosovo ta ayyana samun 'yancin kai daga ƙasar Serbia a shekarar 2008, tun lokacin sama da ƙasashe 110 suka amince da ita ciki har da Amurka, amma banda Serbia da ƙawata Rasha. Shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan Amurka, Elliot Engel ɗan Democrat, ya ce akwai wani kuskure tattare da manufofin ƙasashen wajen Amurka game da Kosovo, kuma akwai buƙatar a gyara waɗannan kurakuran.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Hailu Hail da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare.
Afrique, dites-le.